نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى غوديا دسake kawo mu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatun da muka saba na sati-sati Khawatul Qur'aniyya. Yau muna 7 ga watan Rabi'ul Tsani, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441, wanda shi ya daidai da 4 ga watan 12/2019. Sati wanda ya wuce mun tsaya muna cikin Suratul Baqara, mun tsaya aya ta 187, wanda a cikinta ne lokaci yayi. Insha Allah yau za mu karanta ta, kuma za mu ƙarasa idan abin da ya saura na ita wannan ayar, kuma sai mu dasa. Allah mana jagoranci.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا.
سمعت وحلت لكم ليلة الصيام.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالعثم وأنتم لا تعلمون.
الله سبحانه وتعالى أعوان آية دمو كرن تاساتي وان دي وچي أهل لكم ليلة السيام ورفص إلى نسائكم. زوا كرشي كوكما لوكو تشيا مناني لوكو تندمو كتكي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Mana Allah subhanahu wa ta'ala sai ce kada mana ku hada jiki da matanku alhali kuna itikafi a cikin masallataiya. Abdullahi ba sai ke cewa haza fil rajuli ya'takifu fil masjidi fi ramadan aw fi ghayri ramadan. Wannan kamar namiji, inji Abdullahi Abbas, wanda yake itikafi shine mutum ya yanke da duniya gaba daya ya dawo masallaci, amma ya kasance yini ne gaba daya, ko kwana daya ko kwana biyu zuwa kwana 10. Abdullahi Abbas ya ce, faharrama Allahu alaihi an yankiha nisa'a laylan aw naharan. Sai Allah ya haramta cewa ya yi sunna na arme da matan shi da dare ko da yini, hatta ya qadi i'tikafahu, har sai ya kare wannan aiki da yake na i'tikafi, ma'ana munajati da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa al-amru al-muttafaq alayhi inda al-ulama, wannan kuma shine abinda malume gaba daya sun hadu akan cewa ai lalle tabbas haka ne, mutum ba zai zauna da matar shi ba, zama na shawa ko na jin dadi ko hada jiki, in ya zamanto yana itikafi a cikin masallaci. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min shahr ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafi a cikin masallaci a duk watan Ramadan 10 na karshe, har Allah ya amshi rayuwar shi haka yake tun lokacin da aka fallanta azumin watan Ramadan. Summa itakafa azwajuhu min ba'dihi, bayan manzo ya mutu kuma haka matan shi suka ci gaba da yin itikafi. Yaron kage yana ba mu sunnancin itikafi, sunna ce wadda take mai girma. Idan mutum zai iya ma'ana wohinta da duk wani abu na duniya, ya zo tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wataala, alaka ta kai tsaye, babu wasu hidimomin duniya, babu hidimar iyali, babu wata salula, babu wane ne hira da jama'a, kawai dai azkar ne zai rika yi da nafiloli da karatun Qur'ani da duk abin da yake da alaka da da'a da tuna Ubangiji subhanahu wataala. In ya huta daga masallaci hidi larura ko shiga ban daki ko kuma abin da ya kama da haka. رواية إمام بخاري ومسلم دغ صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد. صفية بنت حيي تنا دغ cikin uwayen mumunai, mana ma te kuna manzo sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin su, tana zo ma annabi ziyara sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana cikin masallaci. فتحدثت عنده ساعه, tazo te hira da shi kamar dai wani dan lokaci. Sun makamat litarja ila manzilha, sai ta tashi ta koma gida. Wa kana zalika laylan, wannan kuma daddare ne. Fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam li yamshi ma'aha hatta tabluga daraha, annabi sai ya raka ta dan ta je gidanta. Wa kana manziluha fi dari Usama bin Zaid, gidanta kuma yana nan tare da gidan Usama dan Zaid wanda da yake masoyi na manzo sallallahu alaihi wasallam. Fi janibi al-Madina, ma'ana kenan yana can wani bangare daga cikin garin Madina. Falamma kana bi ba'd at-tariq laqiyahu rajulan min al-Ansar, annabi yana hanya zai raka wannan mata tashi Safiya, sai ga wasu mutanen Ansar guda biyu mutanen Madina. Falamma ra'aya annabi sallallahu alaihi wasallam asra'a wa fi riwayatin tawaraya ay haya'an min annabi sallallahu alaihi wasallam li kauli ahlihi ma'ahu, da suka ganshi sai suka boye. Wato ruwaya tace a sai suka zanto suna gaugawa kamar dai suna kumiya ga manzo tare da iyalin shi, suna so su dan ba su hanya. Fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce musu ala risilukuma, yace ku tsaya, mana kenan kada ku motsa. Innaha safiyatu bint huyay, yace ai wannan da kuke gani tare da ni Safiya ce binti Huyay. Au ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la tasri'a, kada ku gaugawa. Wa alama annaha Safiyatu binti Huyay, ai mana ita ce Safiya binti Huyay, ai zaujati, kamar annabi yana so ce musu matata ce wance wanda kuke gani tare da ni. Fa qala subhanallahi ya rasulullah, sai suka ce sarki ya tabbata da Allah, kamar suna ganin manzo sallallahu alaihi wasallama za su yi tunanin shi ko kuma wani tunani mara kyau. Sai suka ce ai tsarkiya tabbata ga Allah, ba za mu zaci komai ba a ma'anar maganar su. Fa qala sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce inna shaytana yajri min ibni adam majara dam, annabi sai ya ce musu ai shaytan yana tahiya a jikin dan adam kamar yanda jini yake yawo, haka shaytan yake yawo. Tanawa shaidan ya sa musu ai kaza ne, ai kaza ne, irin dai idan an ga mutun da namiji, mace da namiji. Yace wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum shay'an, annabi sai yace ni ko naji tsoron shaidan ya jefa muku wani abu. Ai ku ce kun ga annabi da wata, sai kiraye su yace musu matata ce wanci, saboda haka kenan wannan sai zamanto kamar huta ne su ya hudda su daga shakku na sheidani kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya hudda kanshi daga wuri na tuhuma wanda kuma sheidan yana iya zo ma mutum a irin wannan hali qala imamu shafi'i yake cewa bayan wannan hadisin arada alaihi salam an ya'lama aw yu'allima ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin ya so ne ya karantar da al'ummar shi cewa at-tabarri min at-tuhmati fi mahalliha mutum ya nisanta daga tuhuma a wajenta lokacin da ganka da wani abu wanda idan mutanen da suka ganka in suka ci gaba za su ce wani yayi kaza ko wani ya sha kaza ko wani kaza yake yi to sai ka kirawo su ka ce kaza ne saboda kai ka hudda kanka daga tuhuma su ma kuma ka tseratar da su daga waswasi na shaitan saboda shaitan zai rika sa musu ko da an ci a mutumin kirki ne sai kuma wani ya ci a to me ya gama mutumin kirki da abu kaza to haka shaitan zai rinjaye shi imamu shafi sai ya ce li Allah ya qa'a fil mahzur dan ka su hada cikin abin da ba a so kenan shi kanshi wanda ya ganka a cikin wani wuri wanda bai kamata ba wanda kuma kai ka san kai ba aikin ka bane misali wani ne ya ka gidan giya ya ganka a ciki to sai ka kira su ka ce wani a nazo neman wani ne ko kuma abu kaza nazo saya wani abin da aka saida a ciki to kenan kai ka hudda kanka daga tuhuma kuma shi ma ka hudda shi daga cikin kada ya hada cikin zargi idan yayi zarge ka da wani abu cewa ko giya kake sha ko kuma abu kaza kake yi kai kuma baka yi kenan kamar shaitan ya samu rinjaye a kanshi imamu safi sai ya ce wa huma kana atqa lillahi an yazunna bin nabi sallallahu alaihi wasallama shay'an imamu shafi sai ce wannan sahabbai biyu da suka ga annabi tare da matar shi safiya suna da tsoron Allah da zai musu garkuwar da ba za su tuhumi annabi ba da komai balle su zace shi da wani abu to amma manzo sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne dan karantarwa to saboda haka shi yasa malume suka ce bai dace ba mutum ya sa kanshi wajen tuhuma wajen banda ka je ka kai kanka ko da ba ka yi wajen da bai dace ba kai ka kai kanka to duk wanda ya ganka a wurin kenan kai ma sai yayi lissahin kai ma kana daga cikin su to in ko wata larura ta kai ka wurin da bai dace ba kaga wani mutumin kirki ya ganka to sai ka kirawo shi ko kuma ka isko shi ka ce ga abin da ya kawo ni ai kaza da kaza ya kawo ni nan bale yace summal muradu bil mubasharati innama huwa al jima da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid al mubashara anan ana ni da shi sunna ta aure kenan wannan hadisin mun karanta na Safiya bint Huyay yana karantar da mu idan mutum yana itikafi ashe matar shi tana iya zuwa wajen shi sihira idan sihira yana iya mata shi ya rakata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata inda ta yi gida shi kuma ya dawo ya ci gaba da itikafin shi kenan ma'anar wala tubashiruhunna ana ni da shi ma'ana abin da yake na jima'i saduwa ta aure wa dawa'ihi min at-taqbil malaiki ko kuma abin da yake gabacin abin da ya shahi gama jiki da sauransu ko kuma wata magana daban to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya hana cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi sai Allah ya ce tilka hududullah ai dukkan wanda abubuwan da aka bayyana cewa uhilla lakum lailatu siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allah mana irin abubuwan da makaranta satin da ya wuce to dukkan su waɗannan gaba daya dokoki ne shari'a ce ta Ubangiji har da magana ta yau cewa ba a kusantar mata lokacin da ake itikafi doka ce ta Allah subhanahu wataala wanda ya ambata a cikin wannan aya mai daraja sai Allah ya ce fala ta'tuha kenan fala taqrabuha kada ku kusance ta kada ka kusanta ma an hana balle kuma a ce mutum ya ketare mana wata iyaka ta Ubangiji subhanahu wataala kazalika bayyinallahu ayatihi linnas haka Allah yake bayyana ayoyin shi ga mutane Allah ya ce kama bayyana siyama wa ahkamahu wa shara'ihi wa tafasilihi kamar yadda Allah mai bayanin azumi da hukumce-hukumcen azumi na cewa wanda yake zaune a gida ne zai yi wanda yake bulaguro ya ilga yayi wanda ba shi da lahiya ga yanda zai wanda bai yi azumi ga yanda zai to wannan duka dokoki ne na Ubangiji subhanahu wataala kuma da bayani kazalika bayyinallahu ayati lilnasi la'allahum yattaqun ay liya'rifu kayfa yahtadun dan mutane su san yaya za su tsoron Allah wa kayfa yuti'una kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min az-zulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim. Mana kenan hanya ce wanda ake nuna ma mu'mini dan su imani, ya zamu bi Allah, ashe azumi yana daga cikin bin Allah. Itikafi iri yanda mutun zai aje azumi lokacin da yake bulaguro, wanda shi ma daga cikin da'a. Mutun ya ilga kwanakan da ya sha ya biya, wanda shi ma duka da'a ne. Shine abin da Allah subhanahu wataala ke bayyana a cikin wannan ayan, la'allahu yattaqun, dan ya zamanto bayu da gari suna tsoracin su, dan su tsoraci Ubangiji subhanahu wataala, su aikata abin da ya umurni, duk wani hanyi kuma a bar shi. Sai Allah ya ce wala ta'kulu, yana ayan mu ta yau, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku ba ta hanyar gaskiya ba, ba kasuwanci ba, ba wani kyauta ba, ba wani bashi ba, haka kawai dan zalunci. Watudulu biha ila al-hukam, haku dauki wani dukiya ku kaita zuwa ga wanda yake hakimi, wanda yake alkali mai shari'a, ka kai mishi cin hanci dan ya baka dukiyar wali. Litakulu fariqan min amwalin nas, dan ku ci wani yanki na dukiyar mutane, bil ismi tare da zunubi, shine wannan cin hanci da ka bada, ko kuma wannan ƙara da ka kai, dan kana ganin cewa wanda zaka kai ƙaran ba kowa bane shi, kai ka yi shi matsayi, ka yi shi daraja, bai yiwa ya kada ka a wajen alƙali, sai ka kai ƙaran shi dan ka ci dukiyar shi, shine ma'ana bil ism. Wa antum ta'lamun alhali, kuma kun sani. So da yawa wanda zai kai irin wannan ƙara ta zalunci, ko kuma wanda zai kai wani da'abin shari'a ya kwaci abin shi, to mafi yawa ya san da cewa zalunci ne, a'a shi anan hujjar shi, wai da alƙali ya ce nashi ne, to shikenan ya zama nashi. To wannan a duniya kenan. A gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai sake shari'a, zai kawo ka da wanda ka zalunce shi, ka ci dukiyar shi da zalunci, dan hinkari ko dan sanin hanya ko dan iya magana, to Allah subhanahu wataala sai ya kawo ya sake shari'a, sai an saka mishi. Akwai ruwaya daga Mujahid da Sa'id ibn Jubair da Ikrimata da wasunsu suke cewa la tukhasim wa anta ta'lamu annaka zalim, kaka kai ƙara kuma kai ka san kai azzalibi ne, ma'ana kenan ka san abin ba naka bane, dama asalin abin na wani ne kai ka sani, amma sai ka kai ƙara saboda bi alƙali ya san ka, ko kuma zaka iya bada cin hanci, ko kuma kai babban mutum ne, za a iya kwace wannan gaskiya tashi a baka. To wannan shine wala wa antum ta'lamun wa litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamu. Akwai ruwaya a cikin sahihain daga Ummu Salma take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ala inna ma ana basharun, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da shari'a, sai ya ce ma sahabbai ku saurara da kyau, ni dan adam ne, mara kenan mutum ne kamar kowa sallallahu alaihi wasallam, illa darajar shi da Allah ya bashi ta risala da zabe. Wa inna ma ya'tini al-khasm fal'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd, sai wani mai kara ya kawo kara, kuma sai a samu wani yahi, wani iya magana, azan mutumin da iya magana da wuya a kada shi, naka ce kaza ne ya biyo tana ya tsara zance magana, shi kuma wancan tana wa ina yake, ko kuma dan kauye ne yana tsoro lokacin ma da aka kawo shi wani mai shari'a, ya ga polisai, ya ga sojoji, yana karkarwa bai iya magana. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce tana yawa wani alhanu bi hujjatihi min ba'din faqda lahu, ya iya magana, wancan mai haƙƙin mai gaskiya bai iya magana ba, ni kuma sai in bada gaskiya da wannan wanda iya magana saboda irin hujjoji da yake badawa, inji manzo sallallahu alaihi wasallama. To shi da Annabi sai yake musu kashedi, yace faman qadaitu lahu bi haqqi muslimin, yace to wallahi duk wanda na bashi haƙƙin wani musulmi ba shi ya cancanta ba, fa inna ma hiya qidatun minan nar, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wani yanki ne na wuta na bashi. Kenan wanda aka baka gaskiya ka san abin ba naka bane, to kada kai horin ciki, wutar jahannama ce mutum ya mallaka, falyahmilha aw liyadharaha, to mutum ya dauka ko ya bari, wutar jahannama ce ya janya wa kanshi da kanshi. Malai sai ce fadallat hazihi alayatul karima wa hadha alhadith ala anna alhakima la yughayyiru shay'a fi nafsi al-amr, wannan aya da wannan hadith sai suke nuna mana cewa alkali ho bai iya canza shari'a, mana kenan koda ya canza shari'a nan duniya, to a gobe kiyama fa akwai shari'a ta gaskiya wanda babu dan wani dan wani ko kuma wani kaza ne a akwai shari'a da Allah subhanahu wataala zai yi fala yuhillu fi nafsi al-amri haraman huwa haram duk abin da yake haramun ne to dole mutum ya san cewa alƙali bai iya halatta shi dan alƙali ya ce ma a wannan abin an baka shi ya zama naka shari'a da aka yi kuma kai ka san ba naka bane to wannan abin an baka wani bangare na wuta kada ka taba tsammanin cewa zai zama halak wala yahrimu al-halala huwa al-halal duk kuma abin da yake halak ne to alƙali bai iya haramta shi kenan wannan aya da wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam sun tarar da mu da haka kenan dan haka bai dace ba mutum yayi zalunci wajen shari'a bai dace ba mutum ya ci haƙƙin dan uwan shi ba tare da wani hujja ba dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce limata akhuz mal akhika bighairi haqq kai dan uwanka kudin shi ka dauka ba hanyar kasuwanci ba ba cewa bane wani saya miki kaza ka mishi kudin shi a ba baka bai ba kyauta ba a'a kawai dan hanyar zalunci to shine wannan aya take karantar da mu cewa lalle duk wanda ya aikata haka to Allah subhanahu wataala zai gadar mushi da wutar jahannama gobe kiyama hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam sai nuna mana cewa kamar wuta ce yake ci Allah subhanahu wataala wata aya sai yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-qawm li ta'kulu fariqan min amwali an-nas bil ism wa antum ta'lamun sai kata da yake cewa kai dan adam ya kamata ka san cewa alƙalin bai iya halatta haram kuma ya kamata ka san cewa alƙali bai iya haramta halak to wannan daga cikin babban abin da wannan aya take karantar da mu sai kata da cewa inna ma yaqdi alqadi binahu ma yara wa yashhadu bihi shuhud so da yawa alƙali yana shari'a ne irin hujjojin da ya gani da irin abin da ya gani da irin labarin da za a bashi yace wal qadi basharun yakhti wa yusibu shi kuma alƙali mutum ne shi ko mutum zai iya daidai zai iya kuskure sai ce wa'alamu ku mutane ku san cewa anna man qudiya lahu bil batil duk wanda aka mai shari'a ta ƙarya ba gaskiya bane shi ya sani anna khusumatahu lam tanqadi hatta yajma Allahu bainahuma yawm al qiyama ya san cewa wannan shari'a ta shi tana nan a gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya hada su da wannan wanda aka musu shari'a nan duniya shi yana gari ya samu gaskiya to a gobe kiyama akwai gaskiya wanda take ta gaske wa yaqdi ala al-mubtil li muhiqqi bi ajwad ma qada bihi al-mubtil ala al-muhiqqi fi ad-dunya irin shari'a da alqali yayi ya ba mara gaskiya gaskiya shi ko mai gaskiya aka hana shi to a gobe kiyama Allah subhanahu wataala shi kuma zai ba mai gaskiya gaskiya shi ko mai ƙarya za a gama shi da ƙaryar shi to wannan shine irin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu al-muflis mana dan talaka ko kuma wanda yake bai da komai matsiyaci na lahira shine wanda zai je da sallah da azumi da zakka amma kuma ya zagi wannan ya ci dukiyar wannan ba tare da gaskiya ba to shikenan sai ayi tabiyan kowa duk wani wanda ya ci dukiyar shi to sai Allah subhanahu wataala ya biya shi ana cikin biya ladan shi ya kare to kuma sai a daga dauko zurbin sa ana dora mu a ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai a tura shi gidan jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan nan wannan aya tana karantar da mu duk abin da mutum zai ba ma kanshi ba tare da gaskiya ba musamman abin da ya shahi dukiya to Allah subhanahu wataala gobe kiyama sai ya saka ma wanda kama a kwace ko kuma ka mishi hikari ko kuma a shari'a ce aka juya to Allah subhanahu wataala sai ya saka dan haka ma su diyawa malamai suke karantar da hikimar yanda Allah subhanahu wataala ya kiyama inda babu kiyama mutane diyawa da sun sha mutum zai kare inda babu gaba ya ci kudin wannan ya ci dukiyar wannan ya ci hilin wannan ya sayar da gidan wannan duk abin da ya ga dama zai yi amma to a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai kama shi sai an tatse duk abin da ya yi na zalunci a nan duniya an ba masu haƙƙi haƙƙi in ya so a ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala ya wurgi da shi cikin wutar jahannama Allah kare mu saboda haka zalunci abu ne mai girma ya isa kadai mai zalunci ya ji tsoro yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa a hadisul qudsi Allah madaukakin sarki yake cewa wanda aka zalunta addu'a shi laysa bainaha wa bainallahi hijab babu wani hijabi wa duk wanda aka zalunce shi in ya ci Allah isa babu hijabi shi yasa zaka ga azalibi wani lokaci Allah sai ya bashi rata yana zalunci wani kuma Allah ya kama shi a kusa hadisin ga tace annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhazahu lam yuflitu Allah wani lokaci zai ba azalibi wani lokaci ya zalunci wannan ya ci dukiya wannan ya kwace na wannan ya kashe da kashewa ya ture da turewa ya hau haƙi to Allah subhanahu wataala yana mishi daku har ya tara irin abin da Allah zai kama shi da dalili to saboda ka zalunci abu ne mai girma sai Allah subhanahu wataala sai yake cewa a wancan hadisi na Qudusi yace bi izzati wa jalali Allah sai yace na rantsi da girma na da ƙarfin mulki na la ansurannahu walau ba da hi Allah yake rantsuwa da kanshi dan mu san cewa magana mai girma ce cewa billahi tallahi Allah kamar yana girma da zatin shi yana rantsuwa cewa wannan wanda aka zalunta Allah yace sai na rama mishi koda wannan lokaci to ga zalunci abu ne mai girma Allah da warko yace ya haramta zalunci a karan kanshi madaukakin sarki yace kuma waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalum Allah sai sanya zalunci zamanto kuma haramu ne tsakanin bayu sai Allah yace kada ku yi zalunci kuma zalunci abu ne wanda tullan duniya Allah madaukakin sarki yake kama azzalibi Allah ya zare albarka game da dukiyar ko kuma Allah ya zare mishi albarka ta lahiya ko kuma Allah ya zare mishi albarka ta fahimta ta rayuwa irin ta yau da gobe sa'ada sai ga abubuwa irin na yara ko kuma abubuwa irin na mahaukata ko abubuwan da bai dace ba da matsayin shi to akwai albarkatu da yawa na rayuwa ko kuma Allah ya zare mishi albarka ta iyali ba zai yi wasu iyalai waɗanda suke takamammu masu tarbiyya wanda gobe kiyama za su gamu a gidan aljanna to albarkatu wanda suke masu yawa na Allah wanda yake badawa na lahiya ne ko da dukiya ne ko da mulki ne ko da ilimi ne ko da iyali Allah sai zare dalilin wannan zalunci da bawa yake saboda haka ya zama wajibi da duk wani wanda yake mumuni mai imani mana kenan yaga cewa tabbas duk wani abin da yake da zalunci da tsakanin shi da bawa ya wuhinta da shi kahira ta shal kiyama hadisi an gatta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da wata mazlama in ka zalunci wani annabi yace falyatahallala halyau yau to kowa ya kamata ya je da biyahiya in da baidawa ne a baida in da neman yahiya ne a neman yahiya kafin wata rana ta zo wanda la yanfa'u malun wala banun dukiya bata aiki kuma yaya ba su aiki dangane bai aiki ba ka zo ka ce kai wani ne ko kuma kai dan wani ne to Allah sai ya yi shari'a to saboda haka ɗan uwa masu girma zalunci yana daga cikin mana irin abubuwan da yake sa bawa ya hallaka tullan duniya kafin kuma kiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu
yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
Allah subhanahu wataala yake cewa yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka game da wata qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj mana kenan wannan watanni da wata da kuke gani yana hadowa yana hutowa yana hadawa a ce kwana daya ko kuma dare daya dare biyu dare uku har zuwa a ce 29 ko 30 to Allah subhanahu wataala sai ya ce ya kai manzo ka gaya musu mana shi wannan watan mawaqitu lin-nas ai wani lokaci ne kamar yana daga cikin abin da ake lissafi sai a ce wata kaza ko kuma shekara kaza da wata kaza wal hajj kuma haka watannin haji anan ne ake lissafi walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha sai Allah subhanahu wataala ya ce ba kadai bin Allah bane baya daga cikin bin Allah mutun ya zuma gidan shi ta sama ba ta koha ba mara kenan ga kofa ka shigo ta katanga ka hauro ta sama to Allah ya ce wannan ba bin Allah bane walakin albirra man ittaqa abinda ake da bin Allah shine jin tsoron shi madaukakin sarki yin abinda yace ayi da kuma hanuwa da abinda ya hana wa atlu buyuta min abwabiha, ku zoma gidaje daga kohohin su. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun, ma'ana kenan dan ku samu rabo a gobe kiyama. Ma'ana wannan ƴan Madina a wancan lokaci idan sun je haji sun dawo, sai ga mutum ba zai shiga gida ba ta koha, sai shiga ta sama. To irin al'adun a nan wajen ma akwai wasu wurare, idan mutum ya zo ba zai shiga ta gida ba, ko kuma sai a mishi wata bukka can gehi, ma'ana ina karkara ne, can zai je ya zauna ya ƴan kwanakai ana yanka ana sadaka, in ya so daga baya sai zo ya shiga gida. To wannan suna daga cikin abubuwa na jahiliya. To Allah subhanahu wataala sabko da wannan ayar sai ta nuna cewa bin Allah fa a cikin zuciyarka, wannan aiki da kai na haji da ka ji tsoron Allah, wannan shine bir. Amma ka zo ka shiga gida ta sama, wannan baya daga ciki, kenan a hudda shi daga cikin lissayin haji, mutum ya zo ya shiga gida ta koha. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa su mutanen Makka ko Madina suna tambaya ka akan watanni a hilla. Qul, wannan kenan Allah subhanahu wataala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce musu hiya mawaqitu lilnas, alwaqt shine lokaci, kamar kenan abu ne wanda za mu san lokaci ne yau da gobe. Abul Aliya yake cewa ja'alaha Allahu mawaqit lis-sawmil muslimina wa iftarihim, haka wata kamar Allah ya sanya shi wata alama ce, wani lokaci ne wanda musulmi za su kalle shi lokacin da azumi da kuma shan ruwa. Azumin watan Ramadan idan ya kama shikenan an riya baki, za a yi ta yin azumi har ya zuwa kuma lokacin da za a ga wani watan daban, kenan kaga ya zamanto shan ruwa ko kuma ya zamanto yin azumi lokacin da aka watan Ramadan, har kuma lokacin da ya zo karshe shikenan shan ruwa an bude baki ya samu. Akwai ruwaya ta Abdurrazzaq daga Ibn Umar yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ja'ala Allahu al-ahilla mawaqit lin-nas, Allah ya sanya watanni kamar wani tsari ne na lokatayya, sanin lokatayya ga mutane. Fasumu li ru'yatihi, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to sai ku yi azumi idan kun ga watan Ramadan. Wa afturu li ru'yatihi, haka kuma idan kun ganshi shi watan wanda yake na Shawwal, kenan watan Ramadan ya kare, sai kuma a bude baki a sharuwa. Fa in gumma alaikum fa'uddu 30 yawman, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka samu gilgije, aka samu rashin ganin wata, to shikenan sai a ilga kwana 30. To kaga kenan wannan ya zamanto mawaqitu lin-nas. Sai Allah subhanahu wataala ya ce walaysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al-birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Akwai riwaya ta Imam Bukhari daga Barra qala, yake cewa kanu iza ahramu fil jahiliyyati atawul baba min zahrihi, yake cewa kenan waccan magana da muka yi na cewa su ƴan jahiliya sai su zo ma gida ta sama, wai idan mutum ya ihrami ya dauki niyyar zuwa haji, sai Allah ya sabkar da laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha, yana sai aka ce to daga yau kowa sai ya zo ma gidan shi ta koha, wannan shine bin Allah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, sai Allah subhanahu wataala ce ku ji tsoron Allah dan ku samu rabo. Ai ittaqullaha fa fa'alu ma amarakum bihi, jin tsoron Allah shine ku aikata abinda Allah ya ce ayi, wannan shine bin Allah. Watruku ma nahakum anhu, kuma duk abinda Allah ya hana ku bar shi, la'allakum tuflihun, dan ku samu rabo, ma'ana kenan a gobe kiyama. Sai malaika ce fa yujziyakum bi a'malikum ala tamami wal kamal, Allah subhanahu wataala zai cika muku, zai saka muku irin abubuwan da kuka aikata a cike, mana aikin ka ba a rage maka komai. Wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu wal kamal, sai Allah subhanahu wataala ya cika maka aikin ka, kada ka taba tsammanin cewa za a ma rage, haka kuma Allah mai sarki har ma zai kara maka game da ni'imar shi. Allah subhanahu wataala ya taimake mu.
وقاتلوا
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم اخرجتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله. معنى كوي ياكي دان دوكا كلمة أبنجي سبحانه وتعالى أما سوى ذاكو ياكا الذين يقاتلوا لكم ورا نوانا نسكي ياكاكو duk da haka kuma sai Allah ya ce wala ta'tadu kenan wajen yakin ko da wajen yakin wanda ya yake ka to kada ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadi lalle Allah madaukakin sarki baya son wadanda suke ketare iyaka kenan ai daidai ruwa daidai tsaki waqtuluhum Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ku yake su haisu zaqiftuhum duk inda kuka same su وأخرجوهم كفتر دسو من حيث أخرجوكم إن سكا هدّاكو وقال دكا أنا إيني سنعي والفتنة أشد من القتل سي الله سبحانه وتعالى جوا أي فتنة تاهي كسا مناشهين ما الله شركا وقو بوتا موانين الله قو أتي أنكاسي إيماني دا الله تولو فتنة شي تاماهي كسا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام تحقا كما kada ku yaki ko waɗanda suke kafirai ne ko mushrikai a wajen masallacin harama wajen ɗakin Ka'aba kenan a Makka hatta yuqatilukum fihi har sai sun yake ku a ciki kenan hadin yana gusawa ne lokacin da su suka yake ku to yanzu ko babu zancen hadin cewa ku yake su a cikin gari ko kuma a cikin haram fa yuqatilukum faqtuluhum idan suka yake ku kuma sai ku yake su kazalika jazaul kafirin Allah subhanahu wataala ce wannan shine sakamakon wanda suke butulu game da imomin ubangiji wanda suke kafire ne fa idan ta hawo amma idan ba su yake ku ba kuma suka fasa yin shirka suka komo suka yi imani fa inna Allah ghafurur rahim to lalle Allah subhanahu wataala bai gafara ne kuma mai jin kai ne madaukakin sarki wa qatilu sai Allah ya ce ku yake su hatta la takuna fitna har ya kasance ba abota ba kowa sai Allah kenan ba a hada Allah da wani wa yakuna ad-din lillah kuma addini da gaskiya ya kasance addinin da ake addinantuwa da shi ga Allah madaukakin sarki fa'irin ta hau idan sun hadu kenan duk wani wanda ya aikata abin da bai dace ba ya hwasa da yayi shirka da Allah ya hwasa ya yaki musulmai ya yi abubuwa na batanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai amma sai yanzu gashi ya zo ya tuba to wai ba a cewa wannan aika-aikar dai ta yi yawa Allah ba zai karbi tubar shi ba to wannan shi kenan sai a tuba Allah sai ya karbi tubar shi kenan musulmi sai su zama da shi zama na mai imani shi ne mana fala udwana illa ala zalimi kenan kuma yanzu babu wanda za a mishi ta'addanci sai azzalimi azzalimi idan ya tuba mushriki idan ya tuba wanda ya yaki musulmi idan ya tuba shi kenan ya zama musulmi kenan duk wani haƙƙi na musulmi to shi ma yana tare da shi ba ta da baya a ce shi ne ya aikata kaza shi ne ya yi kaza abul aliya yake cewa magana Allah subhanahu wataala wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ai wannan ayar ta samko ne a cikin yaƙi wanda yake na Madina falamma nazalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqatilu man qatalahu wannan ayar lokacin da ta samko annabi sallallahu alaihi wasallama yana yaƙan wanda ya yake shi wa yakufu amma kafa anhu wanda bai yake shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan shi da shi gari kaza ya yake shi to shi ma sai kai mishi hari gari kaza zaman lahiya bai yaki da shi koda mushrikai ne koda yahudawa ne manzo sallallahu alaihi wasallama ruwan shi da shi kiran wannan aya sai ta sauka musamman haka kiran wannan nuna mana tsari irin na musulunci ba abu bane karazibe kamar yadda ake shawa ma musulunci karan kaji a yanzu kawai watsa labarai sai ga cewa an kai wani yaƙi wani aiki na ta'addanci a masallaci ko a kasuwa ko a wajen wani tari na jama'a kuma garin musulmi ba wai garin arnawa ba ko garin wasu maguzawa ko wani garin yahudawa a cikin garin musulmi ko a cikin masallaci amma kuma sai a ce wai musulmai ne to kaga wannan hankali lahiyayye idan ya ji wannan dole sai ya dora alamat istifham ma'ana alamat tambaya musulunci imani wannan ayoyi da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauko mai shi da su wanda zamu karanta a yanzu kaga aya ta farko dai tana bayani akan cewa wanda ya yake ka yake shi kai wanda bai yake ka ba babu zancen ka yake shi abin da zaka mishi wa'azi jan hankali karantarwa halaye masu kyau wanda zai sa yayi imani a garin Madina sallallahu alaihi wasallam yana zaune da Kirista wanda suke bin Annabi Isa yana zaune da Yahudawa wanda suke tutiyar cewa suna bin addinin Annabi Ibrahim ko Annabi Musa sallallahu alaihi wasallama suna mu'amala ta yau da gobe saya da saidawa da ziyara da hira da komi sallallahu alaihi wasallama suna yi ya tabbata a cikin sira ayoyi da yawa sun tawa mu labari to saboda haka kenan ashe in ka diba da irin abubuwan da ake wadi na yanzu na shafa ma musulunci kashi kashin kashi abinda ba shi bai abinda bai da alaka da karantarwa ta musulunci sai a zo a wadi haka da dammi saboda abinda ya mana karamci karanta addini za ka cewa kowa mai duk wata mai wani sana'a ya san sana'ar shi yadda take duk wani mai aiki na gwamnati ya san yadda aikin shi yake duk wani dan kasuwa ya san da hanyar da zai bi ya je Chana ko ya je ina ne ko ya je Kano ko duk inda zai je ya ci riba manomi duk yadda zai yi ya banya ta hoto da kyau ya shekara na kai taki a yi sassabe a yi komi amma menene addinin musulunci ban ba da wani lokacin da za mu karance shi ba lokaci wanda yake da za mu fahimce shi mu san karantarwar shi kenan dole na waje wani daga waje sai ce ma addini ya yi kaza kai ko musulmi ne labaran da kuma kana ji sahe da maraci a gaya maka da sahe a gaya maka da yamma a gaya maka da rana a gaya maka da la'asar a gaya maka da dare har ma cikin gidanka ƙarfe 10 ƙarfe 9 bakkar abin da kake ji sai shi bakkar da hadisi guda ba a wuni ka san ma'anar shi ko wata aya guda wanda zaka san ma'anarta kenan idan aka zo aka ce ma addini ta'addanci kenan sai ka rika sa kanka to ya ne ne wanda su suje su musulmi ne kuma sai a sa maka maganar su ko kuma a gado ma a tele ga wasu ra'ayi wani da wani drapo baki an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai su rika magana sun riye huskokin su sai su ce a su ne suka aikata kaza su suka kai bamu kaza duka wannan tatsuniya ce yadda kuka san ake fulafulai a ce wannan shine aktar wannan shine kaza wannan kure wannan shine boss wannan su ne yaran boss to haka ne duniya ake tayar ta yanzu amma meye zai kare mu shine karantarwa ta addini akwai dan jarida a horan shi wani daga cikin MPs akwai wata kungiya da aka yi a Algeria da jima wata kungiya ta addini wanda ta bunkasa ta yi matsayi sosai akan bin Allah da manzon shi akan addini sai suka aje takara na neman shugaban kasa sai suka ci zabe a wannan lokacin da suka ci zabe kuma aka ce a ba su ai baiwa a ce musulmi su ne suke wannan mulki na ita wannan kasa ta Jazair to shine da aka hana su aka yi wani kashe-kashe to bayan lokaci mai tsawo sai aka tsoratar da ƴan garin game da su sai a zo a kama yara kanana ana yankawa sai a tara mutane a kai bam kasuwa a kai bam sai a ce su ne shekaru masu yawa sai daga baya kuma wani dan jarida dan horon shi ne shi ya yi bincike ashe ga yadda tsari yake su suke kayan su suke kai bam kin su suke yanka jinjire kanana a ce su wane saboda bi a huddawa mutane su daga rai to addinin musulunci a yanayi na yanzu addini ne wanda yake ba'ana bayyana a kowane lokaci kamar watsuwa kamar wutar daji yake cin duniya sai ga wani mutum bai daraja mutumin da ba a tsammani sai a ce ya musulunta in ga mutum ya shahara a duniya yana mu'amala da jama'a in dai ya yi yawo a duniya ya haɗu da masu ilimi ya haɗu da masu kaza sai ga a ƙarshe ya musulunta ko dan ƙwallo ne shi ko dan fina-finai ne shi ko dan mine ne to biye za a yi a saba mutane ƙiyayya ga addini to su ne wanda kawai watsa labarai kuma inda mun karanci addini da kyau kenan tun nan shekara 1400 da saura annabi ya wala labari cewa yuriduna liyutfiyuna nura Allah bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kana kafirun walau kana al mushrikun aya ba dai ba biyu ba Allah ya ba labari cewa suna so su buce hasken ubangiji da baki to wanda suna daga ciki kawai watsa labarai idan aikata abu kaza sai a ce musulmi ne su ko musulmi su ji musu gani ba ai ya kamata ya zama abin tunani musamman Afirka irin wajen abin da ake wajen difa ko abin da ake wajen Mali da sauransu ƙauye da hatsi yake wahala an yi noman ma ruwa ba a yi ba na kirki a ta ina za su samu kuɗin za su saye bindigar za ta kai jika 100 kaza ko kartuci jika 100 kaza ko kuma wani abu na abu 100 kaza ai akwai alamar tambaya mutumin da yunwar jikin shi kai wani ruwa ma ba su da sai su yi kilo 10 ko kilo 20 za su je su kawo ruwa wani wuri a ƙauye da safe aka je ɗaukar ruwa ba a dawowa sai da asar wa'amma wannan su ne sai a shiga a ce asuwa ne sai aikata kaza to ya kamata duk kowane inda ce musulmi muna da karatu muna karanta ayoyi yadda Allah subhanahu wataala ya karantar da mu da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu menene wani irin zama ne ake da abokin adawa mutum ko a matsayinka na musulmi yadda kake zaune a unguwarku ko a garinku ba a rasa dai wani wanda ka tsone mishi ido to balle kuma a ce musulunci da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama kuma yana ci gaba ko mutum yana so ko baya so to kuma kai a matsayinka na musulmi ka je ba zai samu yan adawa ba kaga wanda ba zai yi ba duk abin da yake ci gaba duk abin da zai zama to babba ne to sai ka same shi da yan adawa to dan adawa kuma dole sai ya san ta wace hanya zai ya dakushe to shi kuma addini na Allah ne kana koda musulmi misali a ce sai yi kwance da kaya ba a wa'azi ba a kira zuwa ga Allah irin da aka yi rauni yanzu to Allah subhanahu wataala shi ya dauka maka shi cewa addini sai ya ci gaba sai ya bunƙasa to kaga dole mu san irin wannan ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallama bai ba yaki sai wanda suka yake shi kuma wa akhrijukum min haythu akhrijukum ku hudda su inda suka hudda ku kaga rana kai tsaka aka ce ma manzo sallallahu alaihi wasallama dole ana neman kanshi kaga shi ne shugaban halittu shi ne annabin da Allah ya aiko wahayi kai tsaye mala'ika jibril Allah ya dauke shi gaba daya amma sai da suka takura manzo sallallahu alaihi wasallama yayin hijira aka hudda shi daga garin makka bayan ya huta ya jiyo yake magana mana da zuciyar shi babu garin da yake so kaman makka yace in ba da mutanen ki su hudda ne ba da ban hutu ba to shine sai Allah ya ce wa akhrijuhum min haythu akhrijukum kenan ku hudda su inda suka hudda mafi yawa abin muqabil ne ake yi mutumin da ya baka kaza musulunci ya baka dama karama da musulunci ba abu ne mara tsari kaman mutum ya kwanta duk wata shara a zo a rika zuba maka a duk abin da wani ya maka musulunci ya ba da dama kar iya ramawa ba wai abokin adawa ba ko dan uwanka musulmi ya cutar da kai ko ya maka wani abin da bai dace ba musulunci ya baka dama kana iya ramawa amma sai Allah ya ba da labarin cewa wala in sabartum lahu khairun lisabiri akwai hakuri a cutar da kai a zage ka a ci mutuncin ka sai ka hakura to wannan shi yayi girman daraja to amma idan ka rama baka rauni lai to shi da waqatiluhum fi sabilillahi allazina yuqatilunukum kaga haka Allah ya ce ku yi yaki dan dauka kalmar ubangiji wanda suke yakan ba wai yaki ba dan kasar Niger ta yi wata kasa ba yaki addini saboda wannan ko kuma dan wata kabila ta hau kan wata kabila ko kuma dan wata jama'a ya zama to sun yi hinkari sun yi babake re akan wata kabila a ce ayi jihadi to wanda duka babu su a ciki kenan kaga duka mutumin da yazo yana neman wata kasa yake a duniya yace shi jihadi yake kenan kaga inda mun karantu karantarwa ta addini kenan mun san ba jihadi yake ba wanda yazo da kabilar shi yake so sai ya dole sai sun hau kan wata kabila ko kuma yake so a raba wata kasa to kaga shi ma wanda zamu ji kai tsaye kenan zamu san cewa ba jihadi ba yake ita jihadi ana yi ne kadai fi sabilillah kenan dan kalmar Allah ta zama sama zamu karanta hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu insha Allah dan gaba ba da jimawa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Koda ka yake wanda ya yake ka, ka hudda wanda ya hudda ka daga gida, kai ma ka hudda shi ka raba, to sai Allah ya ce kada ku yi ta'addanci. Kenan misali mutum bugo ɗaya ma, to kada ka mishi biyu, kai ma bugo ɗaya zaka yi. In ya hudda ka daga gida, to shikenan an kai hudda shi daga gida ya isa. Kada ka je kuma ka mishi zalunci ko ka amshi dukiyar shi ko ka yi mai abin da ya kama da wannan. To wannan duka idan ka aikata haka ya zama to zalunci, wannan shi ne ake kira da ta'addanci. Shi ne mana wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Shi ne malai ya ce ai qatilu fi sabilillahi wala ta'tadu fi zalika. Idan ana yaki fi sabilillahi ba a ƙetare iyaka, ba a ta'addanci. Wa yadkhul fi zalika alkitabul manahi. Duk abin da Allah ya hana, wai dan a ce ana jihadi fi sabilillah a aikata shi, to wannan shi ma yana daga cikin ta'addanci. Kira idan abu ya zama to haramu, ko da kai jihadi kake fi sabilillah, to ba zai zama to ba halaka a gare ka. Haramu yana nan a matsayin shi na haramu. Kira ko da ba ta tsarne ne, ba yahude ne, ba nasare ne, ba baguje ne, ka zalimce shi, zalimci haramu ne. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kama ka. Imam Hassan al-Basri yake cewa bidal musulati wal ghulul wa qatala an-nisaa wa as-sibyan wa shuyukh allazina la ra'aya lahum wa la qitala fihim. Imam Hassan al-Basri yake cewa yana daga cikin ta'addanci lokacin da ka kashe mutum sai ka yanke hanci ko ka ahudda ido ko a yanke hannu daya, in ka kashe shi kenan duk abin da kai bayan kisa, to wannan ana kiran shi ta'addanci. Wal gulul, ko kuma mutum ya zamanto barawo, ka kashe mutum an zo gari da sunan jihadi, sai kuma kowa yake warta yana sa aljihun shi, duk abin da ka gani mai kyau sai ka mallake shi na ganima, to kaga wannan shi ma haramu ne. Ko kuma kashe mata ko yara ƙanana ko lattijawa wanda dai tsohe-tsohe da ka gan shi ka san wannan bai da ƙarfin da zai jihadi ko ya yake ka, to wannan shi ma duka haramu ne a kashe shi. War ruhban, ko kuma malamin Kirista, kenan ko da jihadi ake fi sabilillah, ana yaƙi aka shigo gari wanda ba na musulmi ba, sai aka samu wani malami na Kirista yana wa'azi, haramu ne kashe shi. Wa ashabu sawami, da kuma irin akwai masu bauta daga cikin Kirista wanda suke zuwa su bar gari su ce ba su arme musu komi, su bautar Allah kawai suke, to su ma haka, su ma haramu ne. Wa tahriqul ashjar, ko kuma a zo gari a kore gari a kore itatuwa, wannan shi ma haramu ne bai dace ba. Wa qatl al-haywan li ghayr maslaha, ko kuma dabbobi a kora su ma a kashe su duka. Kun ga ake yira da yawa, to wannan fa shine tsarin musulunci a karance, ba wai irin na ra'ayi ba. Idan aka ce jihadi kalma ce mai hadin gaske, kira duk lokacin da mutum yaje jihadi, to sai waɗannan abubuwa da yawa sun faru a ciki, idan suka huta to wannan ba a kiran shi jihadi, aiki ne naka. Kira dan wata maslaha, wata kabila akan wata kabila, ko dan wani gari akan wani gari. Kira da zamu daka tara insha Allah sai tibi zuwa sai mu karasa abinda muka yi daidai. Allah subhanahu wataala ta ramu a cikin ladan gaba daya wanda ke da kuskure, Allah ga fitawar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.